wato jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare Murtala Faruk sun yi na da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, ana sauraron shirin kallabi. A yau ma muna dauke da shirin kallabi. To amma fa sai Murtala Faruk ka mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojin kasar Mali ta faɗa a yau Lahadi cewa sabon yaki ya barke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan yan tawaye, wanda shine jerin hare-hare na baya-bayan nan kan sojoji a kasar ta yankin Afirka ta Yamma mai fama da rikici. Rundunar sojin ta bada rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza kazamin faɗa da yan ta'adda da sanyin safiya a yankin Bamba, wanda ƴan awaren suka yi kirarin kwace ikonsa. ƴan tawayen sun ce sun kwace iko da wani yankin arewaci a cikin wani sakon kafar sada zumunta da aka wallafa a madadin kungiyar Permanent Strategic Framework, wadda kungiyar fafutuka ta Azawad wato CMA a takaice ta mamaye. CMA haɗaka ce ta kungiyoyin buzaye mafi rinjaye daga fafutukar ɓallewa ko samun ƴancin kai daga kasar Mali. Daga cikin ɓangarorin biyu ba wanda ya bada cikakken bayani kan yaƙin. A yau Lahadi, mahukuntan gabashin kasar Libya sun sanar da ɗage taron sake gina birnin Derna da ambaliyar ruwa ta shafa, wanda aka shirya gudanarwa a ranar 10 ga watan nan na Oktoba, amma kuma ya fuskanci cece-kuce daga kasashen duniya. An dakatar da taron har ya zuwa ranar 1 zuwa 2 ga watan Nuwamba don bada lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan kokarin sake gina birnin, inji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa. A watan da ya gabata, hukumomin gabashin kasar da kansu ya rarraba sun gayyaci al'ummar kasa da kasa da su halarci taron da aka tsara gudanarwa a birnin Derna da ke gabar tekun kasar, inda wata ambaliyar ruwa ta yi barna a ranar 10 ga watan Satumba da kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Daga baya, mahukuntan kasar sun ce taron zai haɗa hancin kamfanoni na kasa da kasa. Kuma a yau Lahadi, kwamitin ya ce za a gudanar da taron da aka ɗage a birnin Derna da kuma birnin Benghazi da ke gabashin kasar. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani dan kunar bakin wake ya tada bam a babban birnin kasar Turkiya a yau Lahadi, kusa da ma'aikatan lamuran tsaron cikin gida, inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an 'yan sanda biyu. Ministan lamuran cikin gida na Turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da 'yan sanda, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito. Harin bam din ya auku ne 'yan sa'o'i kafin sake bude majalisar dokoki, bayan wani hutu na tsawon watanni uku tare da saran jawabin shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Ba a kai ga gano ko su wane ne maharan ba, haka kuma ba wanda ya dauki alhakin kai harin. An ta'allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cunkoson jama'a a wani gari da ke arewacin Iraki, da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 da sakaci sosai da kuma rashin daukar matakan kariya, a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin kasar ta gudanar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba, wato kallabi.
Rayuwa ta banne da mutum guda takamaimai tsayayye wanda ya yi ban da Allah, ya ce ya kama mini a cikin rayuwata. Dukkani na ma kaina, tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan suturata, kan turare na, kan abinci na, dukkani na ɗauki wani kaina, ina da shekara 11.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama basu san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka fara haska fitila kan yadda aiki da mata ke yi a wata ma'aikata ko kuma sana'a ke kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure. So da dama a maimakon aikin da matan ke yi ya zama alheri da taimakon iyali, yakan zama dalilin kishi ko gori tsakanin ma'auratan. Za mu dora inda muka tsaya makon jiya a nazarin wannan lamari. Kamar yadda muka alkawalta kuma, yau za mu yi sallama da kallabinmu ta mako wata mace da ta rayu cikin maraici da rashin gata, amma ta kudiri aniyar inganta rayuwarta. Za ku ji matakan da ta dauka domin cimma wannan burin. A fannin kiwon lafiya kuma, za mu yi dubi kan awon ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hira da kallabinmu ta mako, bari mu dora kan nazarin da muka fara makon jiya dangane da dalilan da ke kawo rashin jituwa har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure, sabili da aiki ko sana'a da mata ke yi. Yau ma muna tare da 'yan gwagwarmaya ko masu sharhi kan harkokin zamantakewa, Surayya Gidado Akko da kuma Asiya Aliyu. A yau sun fara da bayyana kuskuren da waɗansu ma'aikata mata ke yi da ke kawo rashin jituwa a gidajen aurensu.
Yanzu matan da abin da suke iya wa namiji na hidima rayuwar yau da kullum, matan yanzu ba sa yi. Saboda ni akwai wani da muke aiki tare da shi, matar shi tana aiki tamar da tare da duka ma'amakata ɗaya muke aiki da shi da matar tashi da kuma ni muke aiki. Ya ce min shi bai san mawai ashe mata suna yi wa mazansu wankin 'yan kaya 'yan singileci da 'yan ƙananan abubuwan bacci ba. Kike so da su koma tare suke komawa daga aiki, ta gaji shi ma ya gaji, sai da kuma ya tashi da asuba ya dan gurjana shi, ita wanda ta tashi ga wanka ta gurjana ta. Ba ta taimake ni ba ne ba, ba ta da lokacin da za ta yi mai wannan. Kin gane irin wannan abu? To kuma in za mu faɗa ma kanmu gaskiya, a matsayin mu na mata masu aiki, wallahi akwai abun dole ba za mu iya yin shi ba ko gaba daya ko kuma yin shi a lokacin da ya kamata ba. Yanzu ko girki ne, wani hala baya sanya baccin bice kamar malam zai yana tambaye yana son tambayen shi ko to, amma wani bai sanya yace sai zai ce yana son ya ci abinci da wuri, hala da yayi magriba zai ci abincin dare saboda ya samu ya dan hidimomin shi kamin ya kwanta. To amma baki dawo gida ba sai karfe 6
kuma neman kuɗi ta gaje,
akwai abincin da ake dafa shi da tsakanin karfe 6 zuwa magriba
sai dai wani
ciki shi shi din dole sai ka mata su ma dole su san cewar ko akwai abin da su ma hala an daga musu kafa
sai
aiki da suke din nan. So ko da ba ban ce ni da kuke cewa a ba da 50 a yayi yawa mana 50 yayi to shi da washi da kashi uku sai ta ba da kashi ɗaya na gudunmuwan gida, ki ba da wannan gudun sai cewa amma kin yi ihsani ke ma na daga miki kafa da kai kike aiki kuma kike abin kuma kike abada ba za tsawalla miki ta dole sai kin yi su ba saboda an san kina wannan aikin.
To Madina da Asiya, maganan da Surayya ta yi a ganin cewa matan su ba da gudunmawa, kun goyi baya?
Da ni 100%.
To bayan kun goyi baya, ku dukan ku kun yi korafin cewa ba wai ba kwaye bane, amma kun saka shi ne a matsayin in bai kai ba ku kara, ma'ana namijin bai gani zahiri cewa kin yi wani gudunmawa ba. Misali kila da za mu dinga yin irin wannan shawara da Surayya ta ce wato kin yi albashi, mana ke dan dai daga yanzu mata za su fara fayi cewa mazan su ga abin da muke karba wanda na san ba kwa san fada, ko a da shi ku karba in na 10,000 ne ya ce ku ke na 3,500 ce ku kai. To misali inda za a haka kin ga tonan asiri ya taho, za a gane cewa ga abin da kike karba. To amma ba shi a cewa baki fada ba, kin nuna mishi abin da bi kika baya, zai iya yiwuwa idan kin karba albashin abu ne shawara ce mai kyau in kin karba albashin ki dauko ki ce to wane ganawa ko banki za ku bude wato joint account da ake cewa wato asusun hadaka ko kuma a hannu tunani ne ke zuwa ce fani ko kuma kai kake zuwa ce fani ga na gudunmawa ko kuma kai ne kawo naka ko kuma wanne ne zan dauka in ninga taya ka. Misali kila su zauna su tattauna, kuna ganin kamar kila za a samu maslaha akan wanda matsalar da ake da shi na maza.
Duk da yana da kyau a yi abu tare, amma a ce a bude asusun hadaka bai taso ba, sannan a karbi albashi a zuwa baje faifai bai taso ba, duke na kan rike nawa.
To ya za a yi gudunmawa har ya gane cewa kina yi?
Idan zan yi malam karka ji komai, wannan wata na dauke maka nauyin magi da mai,
na gane
kai ma ka kawo sauran hidindimu. Wani wata ne in ce to za mu yara kila guda 5 ne za a biya kuɗin makaranta, za a dauke maka nauyin makaranta guda ɗaya wannan tam.
Taya kuma a cikin biyar baiwar Allah.
Hidiman shi ne duka biyar din.
To ai yanki ne.
Ya'yanki
ne. Kuma kamar yadda suka faɗa suka ce wai ai mazan suka mutu ba su bar muku ƴaƴan. Ku kuke morar su ba su suke mora ba.
Ana wara ayin kar ki gaya mai kawai. Duk abin da ya kawo in bai kai ba sai ki cika. Ni ana wara ayin ba ke. Amma kuma wani lokacin wannan shi yake sa mazan sai su ki koda suna da shi. Musamman a society din da zai ga cewa lokacin mata biyu ne. Wata kila ke kina yi.
Ɗayan ba ta yi.
Ɗaya ba ta yi.
Ko kuma duka kuna aiki duka kawainiya.
Ita ba za ta yi ba, ita tana son nata. To ke kin zama jaka kenan.
Akwai wanda ma za ki ga ita ɗayan take aiki, ita kuma ɗayan ba ta aiki.
Kwarai.
Ita wanda ba ta aiki an sauke mata da
dau. Amma ke saboda kina aiki.
Amma ke tuna kina aiki sai
sai ke je ki da kanki.
Sai kin taba naki.
To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Idan kuna biye da mu makon jiya muka karbi bakuncin malama Hadiza Himma Haruna kallabin mu ta mako wata mace da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta. A yau ta bayyana kalubale da ta fuskanta a rayuwa da kuma matakan da ta dauka na inganta rayuwarta.
A rayuwata ban ne da mutum guda takamai mai tsayayye wanda ya yi tsaye ban da Allah ya ce ya kama mini a cikin rayuwata. Dukkani na ma kaina tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan suturata kan turare na kan abinci na dukkani na ɗauke wani kaina ina da shekara 11.
To su lokacin nan dangin baban naki babu wanda ya ɗauke ki ko ya kai ki gidan shi irin wannan a lokacin nan ma da yake kina ƙarama.
To wallahi ni dai ina tunan lokacin babana yana raye suna zawa ɗaukata amma bayan rasuwan babana gaskiya ban sani ba. To daga ƙarshen ga ban samna ba. Ban samna ba. Daga ƙarshen ga dai ne ma suka ce min sun yi ta nema na an ce musu na rasu an ce musu ban ni raye an kai ni wata ƙasa duka irin wannan zantuttuka. Amma alhali ni ina nan da raina ina nan ina gwagwarmayar duniya.
Daga
Save the Children na yi continue formation iri gaskiya formation babu irin
wannan. Samu horo kala-kala.
Duk inda ake horo na kuɗi na in na samu tunanin da nake yi in koyi wani abu in je in biya a koya mini horo. Informatik antuka anan da magaram ecole professionnel kaman lakwal-lakwal masu koya aikin na'ura wadda ban biya na yi ba ɗaya ce tunda a kaɗan yanzu diploma ina da 5 ko 6.
To daga amfani kuma
daga amfani bayan na bar amfani da na koma mata mai he na bar aikin amfani na bari he da kwantarata ta mata mai ta kare na komo nan zanda kwantarata ta mata mai tana kariya na samu wani wuri inda ake ce ma AGD wata ONG inda suka dauke ni secretar permanent kanta secretar permanent ban yi ba sati a nan wurin kuma na samu radio alternative inda na je ina wannan aikin na wannan kungiyar mai zaman kanta kuma ina aikin radio alternative inda nake yin shirye-shirye ga harshen faransanci da harshen zabarmanci anan radio alternative wanda har yanzu ba wasa bane. Ina yin wannan ayyuka shirye-shiryen wa'annan. Daga wannan aikin na kungiyar wannan da na fara gane ya ne ayyukan kungiya suke sai na ga ayyuka ne wa'anda gaskiya ina da bukatar su. Ga alternative ita ma kungiyar farar hula kaina ya ƙara wayewa na ga wannan wuri ne inda zan nemi incin kaina kuma haɗin neman ma sauran mata inci kuma kaina ya waye bisa kan rayuwa yaya ne tsarin rayuwa take ya kai kai abinda zaka taimaka ma ƴan uwanka mata saboda halin da na shiga can a baya na san yanzu haka akwai iya mata da yawa suke cikin irin wannan hali kenan ya kamata a ce ni ma ina da kungiya wadda take gwagwarmaya bisa kan ceto a mata saboda in na tuno halin da na shiga a ciki in wata kiyamar ta ce gaskiya a yanzu sai dai a ce ko tana wani wurin da ba shi ba
tunda kin ce akwai lokacin da har ko a tasha
ko a tasha nayi kwana tasha kin gani amma cikin iko Allah ya kare ni duka bayan rasu ni in shiga kalubalen rayuwa sai bayan rasuwar ma'aifiyata a nan ne na fara shiga ƙalubale rayuwa, na fara sanin menene rayuwa, inda na gode ma Allah gaskiya harkan maza ba ta biyo mini ba akai. Ban san a lokacin rayuwar ce bisa kan na yanzu ba dai ba ko kakani, gaskiya tunani ko wani da namiji ya zo mini akai ko in je nema wurin wani in meka mishi hannu, a lokacin gaskiya ni bai zo mu akai, abin da ya zo mini akai ya zan yi in yi aiki in samu da zuwan kaina. Kuma kullun ina hango mace ko a tele ko a radio tana magana, ina misali da wannan mace in ce yaushe zan huto ni ma duniya ta san da zamana ni ma in yi magana. Rayuwa tana da wuya ta, ina tausaya ma a mata masu tashi cikin maraji, misali a mata waɗanda ba su kai girman manzali inda za a ce in ba su da uwa da uba sun san ciwon kansu,
kuma da
dangin da ba su kula
ba, su da tausayi ba.
To, ina tausaya ma wannan.
To, daga alternative kuma kin samu horo?
Gaskiya alternative ita ce kungiyar da ta dawa min sosai, da ita da wata kungiya wadda ake ce ma Rotab. Saboda Rotab da alternative sun kai ni wurare da yawa inda aka wayan min da kai. Lakwal inda ake ce ma University de la Vie ita ce na yi, saboda yau babu fannin da zaka kamo mini shi wanda ban san ba me yake faruwa a cikin shi, wanda ba zan iya maka bayani a saman shi ba.
A cikin gwagwarmayar taki Hadiza Hima, kamar wanne ne kika himai da hankali akai, kamar na samu haƙƙin mata ne ko kuma?
Gaskiya yanzu fannin da na hiba ƙarfi shine na samu haƙƙin mata, violence versus soldier, na samu haƙƙin mata kuma bisa kan pay security. Ban san ba ya zan fasara, zaman lahiya, zaman lahiya, tsaro, fannin tsaro da zaman lahiya. Saboda abinda na karanta a shekara uku ga kenan a Mali, tunda na je Ecole de Maintien de la Paix na yi formation wajen shekara biyu, ina samun renforcement de capacité bisa kan genre et gouvernance sécuritaire, kaman kwarewa bisa kan fannin tsaro na hanyar ƴaƴa mata. Gaskiya yanzu na kwarewa a bisa kan shi, sauran fannin ma ina gogwarmaya a bisa kan su, balle cin zarafin kamar al'umma hakan ga dan adam, kare haƙƙin dan adam, gaskiya ina gogwarmaya bisa kan wannan da kuma haƙƙi na ƙasa. Amma na hiba da ƙarfi bisa kan ƴaƴa mata, saboda ni kaɗan na san wace irin rayuwa na yi na kai yau inda nake. Gaskiya saboda rayuwa yanzu ba hutu ba ce, gwagwarmaya ce. Ina gaya ma ƴaƴa mata, mu yi gwagwarmaya duk abin da ɗa namiji yake iya yi, wallahi mu ma muna iya yin shi, ba gudu ba sha da baya. Tunda ni na imani da Allah, gwagwarmaya da nayi na kawo yau inda nake, ko wani ɗa namijin bai iya yin shi. Saboda tamar abari, bayan na hutu daga sabi ɗin nan, ina wannan ƙungiyar nan mai zaman kanta wadda ake ce ma AGD, akwai wani gari da bayan Washa ana ce mishi mai garda ya Hausa. A nan aka buɗe wani aiki gina kaci, mu biyar aka tura, fam ta tura mu a can, ni kadai ce mace, hudun duka tahiya suka yi suka bar ni, ni kadai na zamna na yi wata uku dai aikin wannan. He da na yi 12 kilometer, 12 hectare, eka 12 na banda parfe irin wannan tare rirai da ake, ni kadai na yi shi. Kenan he in ce alhamdulillah, maza ma kasa suka yi suka bar mini, ni kadai na ida sa wannan aikin, ha aka bani témoignage de satisfaction bisa kan wannan yamba labu.
Jama'ar cikin kasashen da kika je, waɗannan kasashe da wannan kasashe ne kika ziyarta akan irin wannan gwagwarmaya da kike yi bisa kamar mata da tsaro?
Masha Allah, kasashen da na je kin ga dai na farko kasar da na tahiya sosai ma ita ce Mali. Kasan Mali don sallar abin ga wi mars ma ta ƙasa ta wancan shekara ba ta ba, a can he da suka gayyace ni, matan Mali suka gayyace ni a can wurin, muka je muka yi aiki tare. Bancin shi kuma akwai abubuwa na me ake ta kamar nazari haka da ake bisa kan kundin mata da sauransu. Gaskiya suna gayyata ta, Mali ta gayyace ni na je mun yi aiki bisa kan kundin nan nasu na mata. Senegal shi ma mun je mun yi nazari, mun yi recommendation da sauransu bisa kan harka pay and security, kwanciyar hankali da zaman lahiya, a nan inda ake cewa Institute de Gore de Dakar, shi ma can wurin mun je mun yi aiki. Banda shi na je Cote d'Ivoire, shi ma inda muka yi symposium zama na mata, wani hanyoyi za a bi inda za a tursasa wani abin ga uniform ta ƙara ba da ƙarfi bisa kan resolution in nan wadda ake ce mata rights consent na mata shi ma mun yi shi a Cote d'Ivoire banci shi na je Ghana shi ma mun yi zama duka bisa kan harkar mai ake cewa a dama da mata to kin ga garuruwa da muka yi bisa wannan sannan kuma bisa kan fannin demokrasiya na je Cotonou na je Lomé na je Cameroon shi kuma wannan haka bisa kan harkar demokradiya ne wannan kungiya da ake ce ma Tournon La Page take yi bisa kan harkar demokradiya ya za a yi ta a dama da a mata
kama wani irin lambobin yabo kika samu akwai lambobin yabo da aka ce an babbaki a wannan kasashe
eh gaskiya an bani lambar yabo saboda abun ga forum na G5 Sahel musan ya ake wannan shi forum G5 Sahel gaskiya an bani lambar yabo inda abun ga kamar bayani da nayi bisa kan gudunmuwa da mata suke kawowa lokacin yaki na yi bayani a bisa kan wannan to wannan bayanin ya sa an bani lambar yabo na Africa de l'Ouest
Africa
ta yamma yawa banda shi kuma akwai lambar yabo da aka bani ta ƴan gwagwarmaya masu kare haƙƙin mutane bisa kan yanar gizo-gizo shi ma wannan an bani lambar yabo an bani envelope kuma banda shi kuma akwai wani taro da muka yi Burkina Faso shi ma da naje Burkina Faso shi ma hallo na wurin irin bayanan da nayi da kaman example misalai da na bada na bisa kan ayyuka wanda suka ci gaba da kuma wanda suke mai da kasa baya bisa kan shi ma da nayi shi ma na wurin an bani yamban labo an bani kudi
duka da sunan Niger
ne nake tayya duka tarurrukan nan dai da nake tayya da sunan Niger nake tayya insha Allah
to yanzu wani irin kira ne zaki ma mata na su dage ganin yadda kika dauko da wahala amma yanzu gashi kika dire kuma da burinki kamar ya kusa cika ko kuma biyan bukata
to gaskiya jan hankalin da zan yi ma mata shine in ga musu me ake cewa kaman su gane duniya gwagwarmaya ce ba abinda zaka samu a kyauta ta abinda kaga ka samu a kyauta ka tabbata daga baya zai zame ma guba ku nema da su mace duk inda ilimi yake saboda yau babu abin da yasa na kai wannan wurin da nake sai dagiya da nayi ina cikin wahalar nan ina neman ilimi ilimin mu a mata yana da muhimmanci sosai a rayuwar mu saboda duk yanda akai kowanne irin ilimi kika samu wallahi yakin ci moriyar shi yakin moriyar shi tunda ni dukkan lokacin da nake wa'annan dauka hore-horen nan ban dauke su ba dan in ce gobe zan sama yau inda nake a'a na sama kaina guri ni Hadiza da yau ba kowa bace na sama kaina guri duniya he ta sani kuma alhamdulillah gashi na ina nan ina cin ma guri in ma ban ci mishi ba a 100% 100% wallahi alhamdulillah ina alfahari da kaina ina alfahari da kasata tunda yau in kika hota kasashen waje ana harka fannin kare haƙin mata in ana bada misali an ce a Niger ma akwai mace kaza ana hudinta takardu da yawa naga an sha rubuta da sunana a cikin wanda ban ma san baya akai sunan nawa ya hoto a cikin shi to irin wa'annan misalai mata su lura balle yanzu ɗan mata matasa masu tashi a yanzu ina son su mai da hankali ga neman ilimi da gwagwarmaya duk takarda ta inda an ce wannan takarda haƙƙin ai'a mata ne a ciki ko karanta ku san menene a cikin wannan takardun yanda gobe wani ba ya take muku haƙi ba ya samna lahiya kuma ya kamata mu ai'a mata wallahi inci neman shi ake babu wanda za a ce mishi wani zo an baka incinka dai kai kaza a'a duk inci in kuka gani a duniya gwagwarmaya ce akai kan a samu a girka shi kenan duk abin da kake so ka samu ku ne su sa guri a ransu mai kyau in Allah ya raza su ci mishi
to su kuma hukumomi da ma gwamnati da masu hannu da shuni me zaki iya ce musu
shi ma ji hankalin da zan ma hukumomin mu su san da sani wallahi dama da mata shi zai sa kasa ta ci gaba duk kasar da ba a dama da mata ba inda za ta tafi kuma takardu da ilimi ya nuna cewa ko yarjejeniya ta zaman lahiya ake yi in aka sa mace kaso 15 to wannan yarjejeniyar tana da abin ga wannan yarjejeniyar da aka sa hannu akalla an samu mace 15 a cikin sa hannun wannan ana da ne ake ta tsammanin za ta kai akalla shekara 10 kanta warware, amma diyar jejeniya ta zaman lahiya wadda aka yi sa hannu banda miyan mata a bata sati eh ta watsi. Kenan ya kamata su gane ƴaƴa mata suna da muhimmanci a cikin tahiya ta kowane fanni. Ya kamata su sani na farko, mata sun yi yawa a duniya, su lura su gani mata suna gane ma ilimi. Kenan a dafa ma ƴaƴa mata su yi karatu, a kula da halin da ƴaƴa mata suke cikin gwamnati, ONG project, ƙungiyoyi masu zaman kansu su ci gaba da dafa ma ƴaƴa mata, saboda ƴaƴa mata suna da rauni sevre, amma kuma a tabbata suna kawo babban taimako a cikin tahiya ta rayuwa. Saboda yau in an ce a auna manzali abinda ƴaƴa mata suke, wallahi sai ya hina ƴaƴa mazan nan yawa. To ba a bashi muhimmanci bane, kuma ba a kula ba da irin gudunmuwar da suke kawowa cikin al'umma.
To madalla, rahotannin hukumar lafiya ta duniya na shekaru da dama na nuni da cewa dubin dubatan mata a kasashen nahiyar Afirka na mutuwa kowace shekara ta dalilai da suke da alaka da ɗaukar ciki da kuma haihuwa. Ƙwararru sun bayyana cewa ana iya ceto rayukan mata da dama ta wajen kula da lafiyarsu a lokacin da suke ɗauke da ciki. A yau mun gayyaci Madam Umar Hajiya Adama, wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar Sarki a Maraɗi, wadda ta yi mana ƙarin haske akan awon ciki.
Awon ciki shine ana fara shi kaman mace in ta yi kaman washin wanki kaman wata uku, za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take, ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta. A lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta, za ta ba auna fitsarinta ta gano da lalle lalle ciki ne gare ta. Amma mafi yawa duka mata ba za su zo shan abu ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi, lokacin nan ne ciki ke bayyana. Amma ɗan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba, sai ki zo ki so likita don ki san menene, tunda akwai waɗansu cuta ce za su same ka, kana dibin kawai ciki ne gare ka, a'a ba ciki bane ashe cuta ce. Amma da ka zo likita za a gano lalle lalle ciki ne ke gare ka. Waɗansu ba muna samun sota guda da sun samu wannan lati za su zabo su ce a likita sashi gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata, sai a ba su a auna fitsarinsu sai a bayyana a galalle akwai ciki, sai a ce ciki ne gare su, sai a kwatanta musu matakan da za su dauka wata uku za su zo su fara awonsu. Kuma unguwannin wannan awo kamar yadda kowa ya sani, za a gano lahiyar mace da abin take dauki, za a gano tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba. Macen nan a nan wurin awonan ciki za a gano cututtukan da ke gare ta, ya kama tun daga daukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta. Muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara. Wata tara sai ga mace ta zo awon ciki. A lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata, in ma tana karamtar jini a lokacin nan ka gani ko an ba ta maganin da za ta sha, jinin nan ba zai bunƙaso shi ya samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa. Saboda me yasa ake son a zo wurin awo? Ana ba su magani na ƙarin jini. Wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda, ko kin je wurin aiwa, ko kin zo da jini lalle lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba, a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura. Na biyu, ana baki maganin rigakafin cizon sauro, muke ka karamta jini ko can dama ga mata masu ciki masassara cizon sauro. Mai ya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu, ka taima ka sani a ƙasa ga tamu, sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zamana akan mahira sai an kai ƙarye na wani dare, shi kuma sauran cije ka anan nan ne yake rab nan ne yake next time shi yake ne yake kaman laba ya samu ya cije ka kai sama ka cuta. To kin yake so sha'awa nan sai a baki wannan maganin nan da ke ce masu faduksin da in muka ba mata su ci a ni ban karya ba ni shi mai yawa ka ba mata shi a ni ba ni sha sai na je gida. Muku ason an yi son in ka zo wannan awo a ce surplus kin sha wannan maganin nan su faduksin ba su shi.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amfanin awo da kuma matakan da mata masu juna biyu za su iya dauka na kare lafiyar su da na jariran da suke dauke da su. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Dama Garam Jamhuriyar Nijar da Binta Ibrahim a Kaduna, sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maraɗi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka, alheri ke muku, fata alheri.
Madalla. To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safi gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Inda zamu kawo muku wani shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Za kuma yi zirin shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na kawo shirye-shiryenmu na yau da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada tare da Bada Umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.